Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 3 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya sun yi awon gaba da wani ma'aikacin agajin jin kai da wasu jami'an yanki bi a cewar jami'an tsaro jiya Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da kudirin dokar tsaro, muddin ba a so yake wata kariya da ke baiwa kamfanonin sada zumunta ba. Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutane allurar rigakafin Pfizer tun daga ranar Litinin bayan da ta zama ƙasa ta farko ta amince da allurar rigakafin coronavirus bayan manyan gwaje-gwaje a asibiti da aka yi.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa mai alfarma sarkin musulmi wanda ya bada shawara game da matsalar tsaro a Najeriya ya ce ya kaɗu matuƙa da kisar manoma a Borno.
We are most devastated with what happened in Borno some few days back.
A jihar Niger kuwa gudu ake ta yi daga wasu ƙauyuka saboda miyagun dawa.
Ga hali dai a wahale ga yara. Barayi a haka nan suke zuwa da bindigoginsu. In ka ce ga yanda zaka faɗi a gaura maka mari kawo komin tsufanka.
Za kuma a ji cewa yau take ranar asusu ta duniya. Sannan kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Alher Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da tashashen hankula sun yi awon gaba da wani ma'aikacin agajin jin kai da wasu jami'an yanki biyu a cewar jami'an tsaro jiya Laraba. Mayakan 'yan ta'addan ne suka yi garkuwa da su a wani shingen binciken ababen hawa a ƙauyen Wakilti da ke jihar Borno ranar Litinin, kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. A wani lamari na baya-bayan nan da ya faru a yankin da ke fama da rikicin 'yan ta'adda sama da shekaru 10. Waɗanda aka yi garkuwar da su sun haɗa da jami'an yanki guda biyu da kuma wani ma'aikacin agaji, amma ba a bayyana ƙungiyar da yake aiki ba, in ji ɗaya daga cikin majiyoyin tsaron. Jami'an biyu suna kan hanyarsu ne ta komawa Maiduguri, babban birnin yankin, daga garin Mobar, inda suka je zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a ƙarshen mako, majiya ta bi ta ce. A watan Yuni ta gabata an kashe ma'aikatan jin kai 5 'yan kwanaki bayan sace su da ƙungiyar 'yan ta'addar ISWAP ta yi, wacce ke da ƙarfi a gefen tafkin Chadi. Zaben na ƙananan hukumomi a jihar Borno shi ne na farko da aka gudanar tun bayan da ƙungiyar Boko Haram ta fadi tare da ƙayar baya a shekarar 2009. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da wani ƙudurin dokar tsaro, muddin dokar ba ta soke kariya daga tuhuma da ake baiwa kamfanonin sada zumunta ba. Barazanar ta fuskanci turjiya matuƙa daga 'yan jami'in bijiya Laraba, wanda hakan ya share wani fagen kai ruwa rana tsakanin shugaban ƙasar da 'yan majalisar, waɗanda ke ƙoƙarin mai da wannan gawurtaccen ƙudurin ya zama doka zuwa ƙarshen shekara. Ba kamar yadda aka saba ba, mambobin jam'iyyarsa ta Republican sun janye daga goyon bayan Trump, inda suka haɗu da 'yan Democrat wajen nuna adawa da barazanar da ya yi na ƙin amincewa da dokar izinin tsaro ta ƙasa ko NDAA. Ƙudurin dokar dala biliyan 740 na shekara-shekara, wanda zai kuma shata manufofin hedikwatar tsaro ta Pentagon, idan ba ta haɗa da wani matakin kawar da dokar tarayya da aka sani da sashe na 230, wanda ke kare kamfanonin fasaha kamar su Facebook da Twitter. Jiya Laraba, 'yan majalisar sun sanar da cewa 'yan kwamitin sasantawa sun kammala rahoton taronsu kan kasafin kuɗin na shekarar 2021. Sasantawa tsakanin ɓangarori daban-daban na ƙudurin da aka zartar a farkon wannan shekarar da majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin Republican da majalisar wakilai masu rinjaye. Masu taimaka a majalisa sun ce sigar ƙarshe ta ƙudurin na NDAA ba ta haɗa da sashe na 230 da Trump ya nema ba. Jiya Laraba, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gana da ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata ta yanar gizo waɗanda matsalar tattalin arziki ta shafa sakamakon annobar coronavirus. Biden ya karɓa kuncin tattaunawa daga garinsa na Wilmington da ke jihar Delaware. Cibiyar ayyukansa na karɓar mulki makonni bakwai gabanin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Har ila yau ya sake karɓar bayanan da ake bayo shugaban ƙasa, wanda jami'an hukumomin leƙen asirin Amurka ke duba matsalolin duniya da duk wata barazanar tsaro ta ƙasa da za ta iya shafar Amurka. Lokacin da ya hauka ragan mulki, Biden nan da nan zai gamu da jinkirin farfadowar tattalin arzikin Amurka da annobar coronavirus ta haifar. Duk da cewa ana tsammanin samar da allurar rigakafin nan gaba a wannan watan. A kowace rana ana fitar da rahoton dubin dubatar sabbin kamuwa da coronavirus a Amurka, kuma yawan waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu ya haura 272, fiye da kowace ƙasa, a cewar jami'ar Johns Hopkins.
An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu jihar Sokoton Najeriya, inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya yi alhinin kisar manoman nan na jihar Borno, tare da kiran a koma ga Allah da yawaita du'a'i, kamar yadda sauran malaman addinai ma suka fi sahu. Muhammad Nasir Gareka.
Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce hakan zai iya tasiri sosai wajen samun mafita daga matsalolin rashin tsaro da ke addabar ƙasar nan.
Calling on all of us, especially the Muslims in this country.
Yana kira ga dukkan mu, musamman musulmi na wannan ƙasar, da mu riƙa tsayawa masallatai idan muka je sallah sau biyar a rana, da kuma sallar Juma'a, kuma duk inda muka samu kanmu, da a ci gaba da yin addu'o'i ga wannan ƙasa domin neman gafara daga Allah. Da jinkansa mu samu fita daga wannan kangi na kalubalen da muke fuskanta. Dangane da kisan manoma da aka yi a jihar Borno kuwa, mai alfarma sarkin musulmi ya nuna bacin ransa.
We are most devastated with what happened in Borno some few days back.
Babban abin muni ne abin da ya faru a Borno 'yan kwanakin da suka wuce. Yana daga cikin kisa mafi muni da aka yi a wannan ƙasa. Amma dole ne mu koma ga Allah a koda yaushe, domin shi ne ke yin yadda ya so a lokacin da ya so. Ba muna kalubalanta hukuncin Ubangiji ba ne, sai dai muna ƙara gode masa akan farkar da mu shugabanni ga haƙƙin da ya rataya a kanmu, domin zai tambaye mu akan nauyin da ya ɗora muna. Dr. Jabir Sani Mehulla, malami ne na addinin musulunci a Sokoto, ya maganta akan yadda ya kamata musulmi su koma ga Allah.
Allah yana cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun, mun rike su da azaba amma basu sadu da basu koma ma ubangijin su. Wannan yana cewa duk lokacin da Allah ya rike mutane da azaba, yana son su sadu da ni. Don haka ana komawa ga Allah ta hanyar tuba zuwa ga Allah, ana komawa ga Allah ta hanyar addu'a, ana komawa ga Allah ta hanyar sadaka da taimaka ma waɗanda ba su da. Sannan ita kuma gwamnati ta gefen ta, abinda aka komawa ga Allah shine ta dauki mataki ta tsare jinainai da rayukan mutane.
Najeriya ce wadda ke da mabiya addinai mabambanta, ko ya kamata mabiya addinin Kirista su koma ga Allah? Rabaran Yakubu Oro, malami ne na mabiya addinin Kirista.
Komawa ga Ubangiji akwai hanyoyi da dama. Na farko, adalci, wanda yake babban abu ne. Idan shugabanni sun kasance da adalci, mabiya kuma sun kasance da adalci. Sannan kuma idan mun kasance da wannan hali, ya nuna da cewa hakika muna tafiya tare da Allah.
Yin amfani da shawarwarin shugabannin addini da na al'umma kan iya zama sila ga sadar da mabiya ga abin da suke nema, musamman a wannan lokacin da jama'a ke kokawa kan matsalar rashin tsaro da ta dabaibaice arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Zuwa gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Sarfilo Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutane allurar rigakafin Pfizer tun daga ranar Litinin, bayan da ta zama ƙasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin coronavirus bayan manyan gwaje-gwajen asibiti da aka yi. Gwamnatin Birtaniya ta amince da amfani da allurar rigakafin coronavirus a ranar Laraba, bayan hukumar kula da magunguna da kula da kayayyakin kiwon lafiya MHRA ta sanar da cewa ta kammala nazarinta. Shawarar na nuna gagarumin nasara a yakin da ake da annobar, duk da cewa har zuwa yanzu akwai kalubale ga tsarin kula da lafiya na rashin fitar da allurar rigakafin. Jiya Laraba, Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da doka wacce za ta iya hana kamfanonin ƙasar China sanya hannayen jarinsu a kasuwar hannayen jarin Amurka har sai sun bi ka'idojin Amurka. An zartar da matakin ne ta hanyar samun dukkan ƙuri'un majalisar bayan da ya wuce majalisar dattawa a farkon wannan shekarar. Yanzu dai za a aika da shi zuwa fadar White House, wacce ta ce ana sa ran shugaba Trump zai sanya hannu a kanta ta zama doka. Yayin da ƙudurin zai shafi dukkan kamfanoni daga kowace ƙasa. Dokar ta fi shafar kamfanonin China kamar su Alibaba da kamfanin fasaha na Pinduoduo da kuma kamfanin mai na PetroChina. Daukan tsauraran matakai kan kasuwancin China da ayyukan cinikayya gaba daya sun wuce gaban majalisu da samun gagarumar karbuwa saboda baki ɗaya 'yan jam'iyyar Democrat da magoya bayan Trump da Republican na goyon bayan matakin shugaban kan China. A ɗaya bangaren kuma, gwamnatin China na duba yiwuwar buƙatar baki ɗaya ƙasashen waje waɗanda ke son gudanar da ayyukan addini da sai sun fara ba da cikakken bayani game da waɗanda za su halarci abin da suke koyarwa kafin gwamnati ta ba su izini. Hukumomi sun ce suna shirya sabbin matakan ne don ƙoƙarin daƙile baki daga yaɗa tsauraran ra'ayin addini ko kuma amfani da addini don lalata haɗin kan ƙasar China ko ƙabilanci. Har ila yau sabbin matakan za su iya haramta wa 'yan ƙasar China halartar duk wani taron da 'yan ƙasashen waje za su shirya. Daftarin dokokin wanda ma'aikatar shari'a ta wallafa a tsakiyar watan Nuwamba ya buƙaci mabiya addinai na ƙasashen waje da ke son gudanar da ayyukan addini a China su nemi izini, kuma dole su gabatar da hujjar da za ta nuna cewa ba su da haɗari ga China tun suna ƙasarsu.
Zuwa gaida Safilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake taimu Najeriya, inda mutane ke ta gudu daga wasu ƙauyukan jihar Niger saboda nau'ukan miyagu. Mustapha Nasiru Batsari gare ka.
Yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ne suka koro mutanen daga garuruwansu na asali, da bayanai suka nuna cewa garuruwan sun haura 30. Ga abinda wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ke cewa.
Sunana Yusuf Abzanaidu da ke cikin garin Magami, karamar hukumar Shururu, barayi suka koro mu dole ta samu kabaru gidajen mu muka dawo nan. To rayuwar da ta kasance nan dole sai dai barace-barace wasu suke yi wasu mu.
Sunana Kuluwa Zakari daga Masuku. To muna cikin wanga hali dai da ake na halin kagani. Awa hale ga yara, ka ganin nan ma ni ƙaryayyen hannu nake. Barayi a haka nan suke zuwa yanda kake ganin su da bindigogin su. Kace ga yanda zaka hodi kaman maganan gada nake yi a gaura maka mari kawo komin tsufanka.
Wannan lamari dai na matsalar rashin tsaron a yankin arewacin Najeriya na kara ta'azzara kusan kowane yanki, al'amarin da ke kara jefa jama'a cikin wani yanayi na zaman zulumi da kuma tsoro a sakamakon yadda ake kisan jama'a barkatai. Mr. Jonathan Batsa, tsohon kakakin APC kuma tsohon commissioner labarai Jihar Niger, ga abin da yake cewa akan wannan lamari.
Buhari ya hito ya ga ma 'yan Najeriya su hakuri, ya ba su hakuri. Mun yanzu APC ba mu da abin hodi, sai dai mu ba jama'a hakuri. Ya hito da bakin sa ya ba jama'a hakuri. Inda wata jam'iyya ne take mulki, ni na san abin da zamu ce.
Hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna iya kokarin su domin shawo kan wannan matsala. Gwamnan Jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce akan haka nema suke karawa 'yan banga kwarin gwiwa ta hanyar basu tallafi akan kokarinsu na taimakawa jami'an tsaro domin yaki da 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger.
Ga wanga aiki da kuke yi, dole a gode muku. Kuna tsare gidajenku, kuna tsare al'umma, kuna taimakawa 'yan sanda da sojoji. Duk abin da ya dace a yi a taimaka muku za a yi insha Allah.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha. To yau fa take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don tunawa da nagasassu. Don haka wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda ya zanta da shugaban kungiyar makafin jihar Borno, Muhammad Mustafa, wanda ya fara da tambayarsa muhimmancin wannan ranar, sai ya ce:
"To wannan muhimmancin rana a wajenmu ba za mu yi mu misalta shi ba, saboda ɗaya daga cikin ranakun da suke da muhimmanci a rayuwarmu, ranar da za mu fita mu faɗa damuwoyinmu don mu nema kuma mafita ga damuwoyin nan ta wajen gwamnati ne da sauransu."
In aka ce ku faɗi kamar damuwarku, menene damuwarku ne?
Kamar aka ce a Najeriya, damuwarmu a Najeriyance a gwamnatin ƙasa, muna da buƙatan a fara aiki da kudurin nan na kasassu na ƙasa. Sannan kuma muna da bukatan ilimi da za a bada duk abin da za a yi shi kyauta a kan na kasassu, a shi ne bukatunmu dai masu mahimmanci bangaren ilimi, lafiya, daukan aiki da ba mu percentage kamar kasan da ake ba mata.
Ka yi maganar ilimi, kai Allah ya jarabce ka da rashin gani, kuma kai ne shugaban kwanan. Ya batun karatu, ka samu kai karatu irin na zamani?
Eh, na yi karatu, ina da degree, na karanta BA History a Gombe State University.
Kuma yanzu ka koyi abin da kake na aiki?
Eh, ina koyarwa a makaranta, akwai wani sakashin abin nan College of Business and Management Studies, ina karantarwa a wajen. Akwai department da nake shiga, ana kira Special Education Department, akwai kuma ina ɗaukar masu lafiya matuka.
Kamar menene matsaloli da musamman ma mutanen ku ke fuskanta ne a wannan jiha?
To akwai rashin samun murya mu a gwamnatance, mai bada shawara ko makamanci haka a gwamna ko a matan gwamna, wasu jihohin suka yi haka, amma wannan jihan babu. Sannan kuma yawancin ma'aikatun makafi da na kasassu in general duka ma dai suna da matsaloli, wanda ba ma'aikatan duka ma'aikatun na kasassu dai wanda dai yake jihar Borno nan a yanzu haka akwai, amma ba ma'aikata sosai a wajen. Sannan akwai kudirin da yake gaban majalisan jihar Borno akan abin da muke cewa disability bill, kudirin na kasassu ya wuce karatu na farko har na biyu, na ji yanzu yana abin da ake cewa third reading. To muna bukatar shi His Excellency Professor Babakana Umar Azulum, in abin ya zo gabansa kuma sai ya sa hannu da wuri-wuri don abin a samu, kuma mu samu waliyan abin. Sannan duk abin da za a na democracy, irin abin da ake cewa Roman democracy din, a sa na kasassu a cikin ga irin yaƙe-yaƙen da ake wani idon sa an fitar wancan, kullum dai na kasa kullum kullum yana karuwa.
Shugaban kungiyar makafin jihar Borno kenan, Alhaji Muhammad Mustafa, a hirarsu da Haruna Dauda game da ranar gajeyyu wacce take yau. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka sauka mai ba.
Masu saurara, salamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙwararru da muka gayyato a wannan shirin sun bayyana al'ada a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ababen da ke assasa cin zarafin iyali, suka kuma shawarta hanyoyin mutunta juna. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa, mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf Magidanci, kuma mai kula da lamura. Ga jagoran tattaunawar, Mahmud Ibrahim Kori.
Oi barista,
na'am.
Magana nan da muke an yadda wannan physical assault da kuke kira,
na'am,
a kai mu mace mahangur ba bai dace ba, a hana ta abinci bai dace ba, a hana ta wasu abubuwa ko a faɗa mata lafazi mai mara daɗi mummuna bai dace ba. Waɗannan hanyoyi ne ke ganin maza ya kamata su dinga bi a duk lokacin da aka samu takaddama, za su yi amfani da waɗannan hanyoyi don su dawo kan ƴan uwanki mata kan sahu.
To, na so dai ban faɗi wannan ba gaskiya, amma dai kuma Mahmud ban zo ka juyo min da tambayar ba, kaga kaman dai yanda ina nan akan matsayina na cewar al'adar Bahaushe da addininsa duka abu ɗaya ne. Saboda ma in ka duba a cikin sources, wato hanyoyin da aka samo shari'ar musulunci, akwai duk dalibin shari'a ya san cewa hanyar da ake samun shari'a ta addinin musulunci hanya biyu ne. Akwai primary source, wato ginshiki na farko, akwai ginshiki na biyu. A ginshiki na farko din nan muna da Qur'ani da hadisi da ijma'i da kiyasi, su ne primary source of shari'a. Ginshiki na ƙarshe suna da yawa da yake daidai da abin da muke magana a cikin yanda ake samu shari'ar musulunci da addini ya yadda da shi. Akwai urfu wal a'adat, wato al'ada da ɗabi'un mutane. Addini ya ce in suka zo ba su ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba, a karbe shi a tafi da shi. So anan zaka duba ka yadda da ni cewa duka tsarin da Bahaushe yake da shi na al'ada sun yi daidai da abin da addini ya koyar da shi, illa iyakaci ya saki waɗannan abubuwa, ya je ya kama wani abu wanda ba shi ne ba, wanda shi ya haifar da irin wannan. Yanzu kaman misali yanda mu koma kan tambayar da akai, ita mace yanda Allah ya halicce ta, ga halittarta da tsarin jikinta, she is soft, wato mai laushi ce. Akwai misali yanzu matarka, addinin nan da nake faɗa akai ya koyar da mu al'ada. Mata ku yi hakuri, zan saka mani wani sirri, kin ga mijinki ya nuna miki yau bai damu da ke ba, yana share ki, yana wulakanta ki, wallahi tallahi ya fi wa mace ciwo akan ya dake ta ko ya hana ta kudin cifa ne. Ta ga ya fita daga harkarta, za ta shiga ta yi tayin ta, gobe ba za ta maimaita wannan laifin ba, ko kuma za a dau dan dogon lokaci kafin ta maimaita shi. Sannan abu na biyu da maza ya kamata su kalla wajen hanyar hukunta matansu, wallahi yau a ce za a yi biki ka hana ta, ko ana suna, ko ana taro a gidansu ka hana ta, wallahi wannan abin ya fi mata ciwo akan kamareta. Saboda wannan marin da za ka yi mata, raini zai jawo maka. In ba kai wasa ba, yanda muke fama da rashin tarbiyyar nan, za ta iya ce ma Allah ya isa.
Wace rama?
Yes, of course, akwai wacce za ta iya rama. In ka san daga inda ka ɗauko ta, za ta iya ramawa. Ya danganta daga inda ka ɗauko ta. In wacce ka ɗauko wacce za ta zumbura baki ce, za ta zumbura baki. In wacce za ta yi murguɗa baki ce, za ta yi. In wacce za ta yi Allah isa ce, za ta yi. Akwai wacce a inda ka ɗauko ta ma in ka mare ta rama za ta yi. Amma yau idan ka ce ana biki na ƙawarta, ka ce kin tuna rana kaza, kin laifi kaza, to yau hukuncin ki ba za ki je bikin nan ba.
To
sai ta fi jin shi a jiki.
Dr. Hadi Musa, wai menene rawar da wataƙila al'umma da iyaye su saka wajen warware? Dan abin da yake damun mutane shine yadda wannan abin yake ta hayayyafa, yake ta yaɗo. Yau ga rikici a can gaban yan sanda, yau hizba ne can, an kai ma asibiti can, haka abubuwa. Sannan wannan tarzomar tana karere zamantakewar aure, a yi saki a bar yara a sasakai, saboda su kansu matan ki da aka bari ko wacce aka kawo ba za ta bada kulawa da ta dace ba. Duk wannan yana taimakawa wajen gurɓata al'umma. Me al'umma ya kamata ta yi, tunda shi dai gidan nan shi ne daga shi yake yaduwa ya zama wato unguwa ko gari ko al'umma ko kuma ƙasa misali. To su al'umma din, tunda in akwai wacce in akwai matsala a wannan gidan, da ita a can da ita a nan, gaba ɗaya ya shafi al'umma din ne, har ma inda bai farin ba. Me ya kamata al'umma su yi dan a rage wannan kai duka din da yawan kashe-kashe da raunata juna?
To abu na farko da al'umma ya kamata su yi shine abin da kuke ta sadaukar da gidajen kafafen yaɗa labarai, gurin awareness, wayar da kan mutane. Karatun da za su je su zauna a gaban malami a soro a yi, ba su je sun yi ba. To yanzu gashi kun samar da dama da ake gayawa al'umma cewar wannan abu kaza da ake yi ba daidai ba ne. Wani ma bai san cewar wato takure mata sai hana ta ce ba ne laifi ba ne. To na ɗaya kenan. Na biyu kuma abin da al'umma shi ma ya kamata ta yi shi ne, na sha faɗa, duk lokacin da aka yi sallah, musamman sallar asuba da sallar magariba, to a samu wani bawan Allah, musamman limamin ko ladanin, ya tashi a minti ɗaya, kada ya yi fiye da minti ɗaya, ya ce assalamu alaikum al'umma, tunatarwar mu ta yau shine jama'a a ji tsoron Allah, kuma a kula da mata, kada a rinka zagin mata, kada a rinka dukan mata. Wata rana sai ya tashi ce assalamu alaikum jama'a, mu ji tsoron Allah, sanarwar mu, tunatarwar mu ta yau ita ce a kyautatawa mata gurin cifa ne. Shi rabin minti ɗaya, kada ya taɓa wuce minti ɗaya, to anan al'umma za su samu. Sannan kuma sai mun yi ni arako ma baya gurin limamanmu masu unguwanninmu daga tanmu su ma sai sun miƙe a tsaye kuma sai sun zama abin da ake cewa proactive kada su zauna suna jiran sai wani ya balla hakorin wata yarinya sannan an kawo musu a fara zancen tafiya gurin hukuma su fitar da hanyoyi gurin tattaunawa da iyaye iyayen yara idan an zauna a fadar mai unguwa ko fadar dagaci mai gari a tattauna cewa jama'a ku farinka shida wa ƴaƴanku cewa haka zalikan an je daurin aurruka mutum 20 50 200 sun zo taron daurin auren wane da wance idan an gama siga a jaddada cewa wato haƙin kowanne namiji da yazo gurin daurin auren nan da ango shine ci da sha da kaza da kaza sannan ka kiyaye kada ka zage ta kada ka dake ta kada ka kore ta kuma ga yadda Allah ya shimfida in zaka sake ta ga hanyoyin da zaka bi wannan zai rage al'ummance
ya kake ganin tasirin su
to ni abin da zan ce mu magidanta mu da tsoron Allah ko me abokiyar zaman ka taimaka ko menene kai hakuri ka bata haƙin da Allah ya ce ka bata sannan ka dauki matakai irin wanda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dauka wajen hukunta mace idan ta yi maka abin da ba daidai ba domin ta dawo kan daidai
abin da nake nufi anan malam Abdulrahman ga hanyoyi da Dr. Hadi Musa ya faɗa cewa watakilan al'umma a matakan unguwa ko a matakan shugabanci na unguwa daga taimasu unguwanni da mai gari da sauransu a cewa idan aka ɗau wannan sigar za a iya cin magaci shi ne na ce to tunda kai kana daga cikin magidanta dukkaninmu na muna ciki amma dai kai yanzu kake sanye da hularmu a wannan zauren la'akari da yanayin magidanta da kuma yadda al'amura suke gudana na tarzoman da rashin daɗi a tsakanin ma'aurata ɗin da gidaje ya kake ganin za su iya sauraron irin waɗannan sigogin da za a bi na kawo gyara misali ko kuma akwai wata hanya da kake ganin ita ce tafi ba wannan wanda Dr. Hadi ya ambata ba
to inda zamu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarshen wannan musayar yau kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan Adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro da Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
mayakan kungiyar ƴan ta'adda ta ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da tashashin hankula sun yi awan gaba da wani ma'aikacin agajin jinkai da wasu jami'an yanki biyu a cewar jami'an tsaro jiya Laraba. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da wani kudirin dokar tsaro muddin dokar ba ta soke kariya daga tuhuma da ake baiwa kamfanonin sada zumunta ba. Barazanar ta fuskanci turjiya matuƙa daga 'yan jami'in jiya Laraba wanda hakan ya share wani fagen kai ruwa rana tsakanin shugaban ƙasar da 'yan majalisar. Wanda ke kokarin mai da wannan gawurtaccen kudirin ya zama doka zuwa ƙarshen shekara. Jiya Laraba zaɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gana da ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata ta yanar gizo waɗanda matsalar tattalin arziki ta shafa sakamakon annobar coronavirus. Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutane allurar rigakafin Pfizer tun daga ranar Litinin bayan da ta zama ƙasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin coronavirus bayan manyan gwaje-gwajen asibiti da aka yi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ina taya iyalan Malam Dauda Tankudawa da na Malam Musa Barau murnar ɗaurin auren ƴaƴansu Sadiya Musa Barau da Buhari Dauda Tanku da za a yi a majami'ar Ikwa Gospel na Federal Housing Estate unguwar Gwanungora Kaduna ranar Asabar mai zuwa 5 ga watan nan na Disamba da ƙarfe 10:30 na safe Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu amadadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Chiwa Hero Dudone da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.